والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وذكها ربنا أنت خير من ذكاها أنت ولي مولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. باقي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ونجدد السادواء أولا يمتشين البركة يمتشين الهدي 20 لبقوي قوة رمضان شكرا تدبول إلي هدود 40 لبيجرا النبي صلى الله عليه وسلم لقى مكة ومدينة wanda kuma ya kama mu daidai ga 9 ga watan 5 shekara ta 2021 miladiya. Muna jaddada godiyar mu ga Ubangiji subhanahu wataala bisa ga albarkatunsa da alkhairansa da yake mana. Allah Ubangiji subhanahu wataala ya kara mana ni'ima, ya kara mana lafiya. Allah ta'ala ya karbi azumin mu da sallan mu da ibadojin mu gabaki daya. Tsotsai da bala'i da fitintuno da suke damu al'ummar musulmi a fadin duniya mu a Najeriya anan borno Allah ta'ala ya yaye mana. Allah ta raba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya. A ƴan uwa kamar yadda muka sani muna nan muna cikin tafsirin surat At-Tauba. Za mu tashi daga fadin Ubangiji subhanahu wata'ala afa Allahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu. Na'am bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فسبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. أن وأبنجي سبحانه وتعالى يكيشي وعفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Allah Ubangiji subhanahu wataala bai bushe ba yana labarta mana abubuwa da suka wakano suka faru da Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yaje yaki na Tabuka. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya sanar da hakan da yawa daga cikin sabbin Annabi sallallahu alaihi wasallama sun amsa kira. Wasu munafikai a cikin Madina su ne ba su so su fito su bi Annabi sallallahu alaihi wasallama ba saboda kasancewarsa waje ne mai nisa kuma gashi nan ba sa son su tafi. Shi ne suka kirkiri wato kararraki da uzuri suka zo suka faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu matun kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita suka dawo da uzurinsu. Wasu kuma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya dawo suka kawo uzurinsu. To Annabi sallallahu alaihi wasallam dai kamar yadda muka karanta a jiya, duk dai wanda ya kawo masa uzuri yana karban uzurinsa, yana barin sa ga Allah shine anan Allah ta'ala yake cewa afa Allahu anka lima azinta lahum al-imam ibn Athiyya a cikin littafin sa na tafsiri yake cewa wannan aya ko waɗannan ayoyin suna magana ne akan wani nau'i na musamman a cikin munafikai waɗanda suka wuce gwana da iri a munafurci su ne suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama dan a ba su izinin zama ba za su fita yaƙi ba amma ba su da uzurin komai cikinsu akwai Abdullah ibn Ubay ibn Salun akwai Al-Jidd ibn Qais da kuma Rifa'a ibn Tabut da dai sauransu amma waɗannan guda uku su ne jagororin wannan ra'ayin so ba su da uzurin da zai hana su tafiya kawai sun zo sun ce annabi sallallahu alaihi wasallama mu gaskiya ba za mu fita ba za mu so mu zonna a gida wani ma annabi sa wani ma kamar yadda aka faɗa za su zo su ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu za mu zo mu nemi izini a wajensa suka faɗa wa junansu za mu je mu nemi izini a wajensa in ya ba mu izini na mu zonna za mu zonna in ma bai ba mu izini ba mu dai za mu zonna duk yadda ta kama mu dai ba za mu fita ba amma mu je mu nemi izini a wajensa din kada ya gaba mu zo mun nemi izini ba za mu je mu nemi izini idan ya bar mu mun zonna to khalas in ba mu bar mu dai karshen da dai za mu zonna annabi sallallahu alaihi wasallama dai duk wanda ya zo yana neman izini daga gare sa ba zai tafi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba sa izini saboda menene saboda wannan da bashi da niyan tafiya ko an tafi da shi me zai yi ko ba su da amfanin tafiya mutumin da shi baya son tafiya ko ma tsoro yake ji ya zo ya nemi a ba sa izini duk wanda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba sa izini ya zonna aƙalla dai zai rage wa mutane wato ba zai sa tsoro ba a jikin wanda suke da guzari suke da niyan tafiya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba su izini ne saboda ya dogara da Allah ba su ne za su ba sa nasara ba Allah shine zai ba sa nasara sabili da haka duk wanda ya zo ya nemi izini annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba sa wannan daman wannan izinin shine Allah ta'ala yake cewa afa Allahu anka lima azinta lahu wasu malaman tafsiri malaman lugha suka ce fa'in ubangiji subhanahu wa ta'ala afa Allahu anka ba ta nufin wani laifi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sannan aka yafe masa wato wannan yana daga cikin al'adun larabawa a wajen magana idan za su yi magana da babban mutum suna girmama shi kamar ka ce mutum ranka ya dade ko ka ce akramaka Allahu an gane da kyau ko ka ce mutum a'azzaka Allah ko kuma a'ataka Allah manna Allahu alayk radiyallahu ank Allah yarda ank waɗannan kalmomi ne da ake saba yin su wato wajen girmamawa da mutuntawa ba wai ana nufi daga gare su kace wa mutum a'azzaka Allah ko Allah yarda ank ko kuma kace akramaka Allah ko a'anaka Allah baka nufi yayi wani laifi da ka yafe masa sannan ka masa wannan addu'a wai kalmomi ne na daukaka da daraja samahaka Allah da sauransu to shine anan Allah ta'ala yayi amfani da wannan janibi na wannan al'adan wato kamar Allah ta'ala zai ce da shi Allah ya riga ya yafe ma wato kai a yafe kake an gane da kyau wannan ko ba wai daga wani laifi ne yayi sa ba a al'ada ce da ta saba ana faɗa waɗannan kalmomi na girmamawa da darajantawa ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi laifin da za a yafe masa ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ma'sumi ne an gane da kyau ma'sumi ne Allah ta'ala ya riga ya kiyaye shi ya kiyaye gabansa ya kiyaye bayansa annabi sallallahu alaihi wasallam sarkakke wankakke baya aikata zunubi balle a yafe masa an gane da kyau wannan shine aqida na ahlullah a cikin agame da annabi sallallahu alaihi wasallama ma'sumi ne baya aikata zunubi ma balle kuma ai har a yafe masa waɗannan zunubai kuma sha'aninsa sha'anin duk sauran annabawa manzanni suna da wannan isma Allah ta'ala ya ba su amma ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta lizamce shi ne tun yana karaminsa har zuwa babbansa an gane da kyau sabanin sauran annabawa wasu malaman suke cewa suna kadana ba masomai ba, bayan azza a nasar da su da za su zama masomai. Amma annabi sallallahu alaihi wasallama منذ أن جاء الدنيا في صغره إلى كبره إلى شيخوخته هو معصوم من الله تعالى. أن قال لك وأن شيني تفسيري نفرقو وثم على مسك فتانك وعفى الله عنك إن باوي ليتيني أياتي مسبا كلمة كجرم ماوى دلار باوس صاب ينتا وسكوم على ما تفسيري سكا شيئا أبو النفي ijtihadi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sa kuma ijtihadin wal lokaci zai zama akwai daci a ciki wal lokaci kuma zai zama babu daci a ciki to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ijtihadi ne da aka tambaye sa sun zo suna neman izini daga wurin sa zamu tafi yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izini cewa a ba za mu samu damar tafiya yaki ba su nemi izini su nemi uzuri annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su uzurin an gane da kyau to ba su uzurin da yake innan ijtihadi ne daga gare sa ijtihadi ne yayi sa sai Allah subhanahu wataala ya kawo masa nassi yake ga masa cewa da ma ba kai wannan ijtihadi ba ya annabin Allah amma ya riga ya wuce kai kan ai yafe maka komai amma lokacin da za su dawo maka suna neman izini innan da baka ba su izini ba da ka bar su kace to ban ba ku ba ka bari su fita a lokacin ne in ka tursa sa musu kace lalle lalle su fita din gaskiyar su za ta bayyana amma yanzu haka ka riga ka ba da izini gaskiyar su ba za ta bayyana ba lima azinta lahum dan me yasa ka wato ainihin ka ba da wannan izinin da ka kyale su ka bar su mana hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu har zuwa lokacin da zai bayyana a gare ka masu gaskiya wa ta'lamu al-kadhibin da kuma mara gaskiya maƙaryata daga cikin su da ka ce musu ba zai yiwu ba ku zo ku tafi kawai to in ka takura akan za su tafi din nan gaskiyar su za ta bayyana shi yasa Allah ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa da ka bar su din malaman tafsiri biyu suka ce idan muka lura da zubin wannan aya yana nuna mana irin lallashi da girmamawa da Allah ubangiji subhanahu wataala yake wa annabin sa sallallahu alaihi wasallam kaddara ma ba su izinin da ya innan ba daidai ba amma Allah ubangiji subhanahu wataala bai fara masa ba da wato ainihin zarginsa ba a ya fara da ya cewa saboda zargi ya zama a cikin sauki a cikin tausayi zargin kansa ma ba a yi sa da ƙarfi ba afa Allahu anka an riga an yafe maka ya manzon Allah ya habibinmu lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu al-imam Muhammad Ali Sabuni a cikin tafsirinsa na safatu tafsiri yake cewa duk malaman tafsiri suka yi ijma'i suka yi ittifaqi akan cewa wannan wani nau'i ne na girmamawa da darajantawa da Allah ta'ala yake wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi cikin annabawa idan yayi laifin sai Allah ubangiji subhanahu wataala ya gaya masa laifinsa din sannan daga baya ya yafe masa amma manzo sallallahu alaihi wasallama za a yafe masa ne tukuna sannan a kawo laifi innan a cikin lallashi a cikin magana mai dadi ba wai na zargi bane a gane girmansa da darajarsa yafi abin da za a bayyana shi shi yasa zaka ga alqur'ani mai girma ga baki dai Allah ta'ala ya cika shi da irin wannan karama da daraja da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallama daga ciki wannan janibi afa Allahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin Allah ta'ala yake cewa tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat tilka ar-rusul tilka ar-rusul wadancanin ka annabawa ga su can ka kalle su kaga yadda Allah ta'ala ya girmama su ya ba su daraja faddalna ba'dahum ala muka fifita wasu su akan wasu daraja bisa ga darajar su mun fifita wasu akan wasu wa rafa'a ba'dahum darajat kuma Allah ta'ala minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda Allah ta'ala ya gana da shi yayi zance da shi kamar annabi Musa alaihi salam kuma akwai wanda Allah ta'ala ya gana da shi da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatattu shine manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma Allah ya gana da shi annabi suka ce akwai bambancin ganawa da aka yi da annabi Muhammad da annabi Musa alaihi salam, ganawa da aka yi da annabi Musa alaihi salam ganawa ce wanda akwai hijabi tsakaninsa da Allah ta'ala, wai ganawa ce ta mubashir ba. Amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai da an daga dukkanin hijabi tsakaninsa da Allah ya gana da ubangijinsa ta'ala ba wa hijabi. Kuma ganawa da aka yi da annabi Musa alaihi salam ganawa ce da aka yi ta a ƙasa kuma a jeji na tsore sena a garin Misra. Amma ganawa da aka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ganawa ne shi a fauka sab'i samawatin, a sama da saman bakwai, ana ganewa da kyau. Allah ta'ala ya nuna wannan fifiko tsakaninsu, wannan aka gana da shi a ƙasa a jeji a Misra, wannan aka gana da shi a saman bakwai, dan kaga distance da yake tsakaninsu a wajen daraja wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat, ya sallaki wa rafa'a ba'dahum darajat, bayan ganawa kuma ga Allah, Allah dai ya daga wasunsu darajat, darajojin da ba wanda ya isa yayi bayanin su ko yayi wannan nasu sai Allah ta'ala kadai. Al-Imam Al-Qadi Iyad Allah shi kara masa yadda a cikin littafinsa Ash-Shifa fi ta'rif huquq al-Mustafa yake cewa Allah Ubangiji subhanahu wataala ya daukaka darajar annabi sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin annabawa akalla akan abubuwa guda uku da zamu iya ambaton su. Na farko shine akan daga masa daraja a mi'raji, abinda ba a yi wa kowane annabi ba, mi'raji da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama zagaye da aka yi da shi tsararin samaniyoyi daga samaniyan farko har sama ta biyu har ta uku har ta bakwai har inda mala'ika Jibril kansa yake, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, duk mala'iku suka tsaya sai annabi kadai ya haye inda babu rai babu makhluqi ya kalla ko ya ji ko ya iso wurin, annabi ya iso saboda darajar da Allah ta'ala ya yi masa. Sannan Allah ta'ala ya kara masa daraja da irin siyada da Allah ta'ala ya yi masa, ya kasance shine sayyidul awwalina wal akhirin, shine sayyidul awwalina, shugaban dukkanin halittu na farko har zuwa na karshe. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin haka yake fada cewa ana sayyidu waladi adama wala faqr, nine shugaban wato adam da wanda yake tare da shi da wanda ya haifa ila yawmil qiyama, nine shugaban su, nine wanda nake gaba da su. Annabi yake cewa na fadi hakan wala faqra, ba dan alfahari bane, a dan in bayyana ni'iman da Allah ta'ala yayi min, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. A wani hadisi yake cewa adamu faman dunahu tahta liwa'i, adam alayhi salam da wanda yazo bayan sa daga cikin annabawa manzanni zababbu dinnan gabaki ɗayan su suna karkashin tutata, suna karkashin inwata a gobe kiyama. Ana hamilu liwa'il hamdi, ni ne wanda nake dauke da tutar godiya a gobe kiyama. Ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in, ni ne farko-farkon da zai ba da daman yayi ceto, ni ne wanda zai fara ceton al'umma gabaki daya. Kuma yake cewa ana awwalu man tuftahu lahu hilaqul janna wa biyadi mafatihuha, ni ne farko-farko wanda za a bude masa wato kofofin aljanna, kuma mukullan kofofin aljanna duk suna hannuna suke, sai in na shiga wasu a ba su dama su shiga. To wannan duk shine abinda Allah Ubangiji subhanahu wataala yana fada na girmama annabi sallallahu alaihi wasallama da darajar tashi. Afa Allahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin. Wani hadithi ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yana kwance tukuna bai bacci ba, ya so yayi baccin haka dai yana cikin gishingidi haka yana ciki, wannan sai ga mala'iku suka dawo masa, mala'ika Mika'il da mala'ika Jibril da mala'ika Israfil. Sai mala'ika Jibril yana tsaye ta gefen kansa yake wa mala'ika Israfil da Mika'il,
ku goda shi mana ku iskelin dasa ku auna shi ku kalle shi da mutane biyu daga cikin al'ummansa ku ga wanne ne iskelin sa zai fi hau zai fi nauyi aka goda ni wai da mutane guda biyu daga cikin al'ummata na maida su ba komai ba yace ka goda shi da mutane 10 daga cikin al'ummarsa aka goda ni da al'ummata mutane 10 na maida su ba komai ba na wuce su yace ka goda shi da mutane 100 aka goda ni da 100 na wuce su ka goda shi da 1000 yace an goda ni da 1000 yace ka goda shi da 1,000,000 aka goda malaika jibril yace to ka bar al'ummarsa ka goda shi da al'ummun da annabawa manzanni da wasu daga cikin su aka dibi wasu guda 10 aka goda ni na wuce yace kara wasu annabawa manzanni akan su aka kara an goda ni na wuce yace dauki dukkanin annabawa manzanni ka hada su da al'ummar su ka hada su da al'ummar sa ka dauki dukkanin halittu ka hada su a gefe shi ka dai gefe ya mika'ila israfil karma ka sha wahala ko kuwa goda shi da aljannu a tare da su wannan bawon Allah yana gaba da kowa shine Allah ta'ala yake cewa afa Allahu anka Allah ta'ala ya riga ya daukaka ma daraja ya riga ya yace ma baka da laifi in ma an kaddara kana da shi to an riga an yace din shine fadin Allah ta'ala liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima shine abunda al-imam al-qadhi ibadul kai fada cewa Allah ta'ala ya riga ya yace ma abunda ya wuce to muqaddara ko kana da abunda zaka yi a gabadin na zunubi ma an yace din balle kuma kai kiyayye ne Allah ta'ala ya kiyaye ka Allah ta'ala ya sarkake ka masumi ne a gaba ma ba za ka yi laifi ba shine ma'anar afa Allahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu har zo lokacin da za zai bayyana gare ka ka san wanda yake da gaskiya da kuma ka san makaryata daga cikin su waɗannan da suke neman izini daga gare ka duk munafikai ne saboda sahabban kirki masu tsoron Allah ko daya ba wanda ya zai nemi izini daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya zai nemi izini hatta wanda muka karanta su a jiya waɗannan guda uku Ka'ab ibn Malik da Hilal ibn Umayya da Mararat ibn Rabi'a basu sun nemi izini ba su sun riga sun amsa laifin su annabi yana zuwa sun tsaya gaban su kace annabin Allah ba za mu yi man kariya ba wallahi ba mu da uzurin da ya hana mu tafiya mun yi tayyin niyyar tafiya amma tsotsai abubuwa sun shiga gaba ba mu tafi ba amma ba za mu iya gaya maka ga uzuri kaza ya hana mu mai annabin Allah kada mu yi maka ƙarya Allah ta'ala ya kama mu muna da bakin da za mu yi ƙarya amma ba za mu yi maka baya annabin Allah saboda girmama ka da darajanta ka kuma ga Qur'ani yana soko maka kaga waɗannan ma ba su zo suka faɗi suka bada wani uzuri na rashin tafiya ba wanda suke cewa a yafe musu a ba su uzuri ba za su tafi ba su ne munafukai sahabbai duk masu tsoron Allah daga cikinsu ba su sun nemi izini ba kai hatta guragu daga cikinsu ba za su nemi izini ba sai dai su tafi su kama hanyar tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da su su maraunana ne ba za su iya tafiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida su amma ba za su ke wai su a rangoma musu ba saboda su guragu ne saboda su marasa karfi ne za su zanna marasa karfi ma suna neman su tafi guragu za su tafi marasa lafiya za su tafi hatta makafi za a zan su a cikin filin daga an gane da kyau to saboda haka Allah ta'ala yake kira annabi sallallahu alaihi wasallam da ka kyale su ka bar su da gaskiyar su za ta bayyana ya sai ce dake la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wadanda sun yi imani da Allah da ranar tashin kiyama daga cikin sahabbanka wadannan ba za su nemi izini daga gare ka wai dan a bar su ba a wadannan kan sai dai ka gansu a cikin filin daga kuma in ka nemi duk abin da ya kamata a yi abin da za su yi su idinan za su yi maka za su yi jihadi da kansu kuma za su yi jihadi da dukiyarsu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da masu tsoronsa masu takawa ko da ba su ke su suna da takawa ba Allah ta'ala ya san su mai tsoron Allah Allah ta'ala yana sane da shi wanda kuma yaudara zolaya ne yake Allah ta'ala yana sane da shi wanda yana yi abu saboda Allah Allah yana sane da shi wanda yana yi abu saboda riya'i ko sum'a ne ko saboda wata manufa Allah ta'ala yana sane da ita wannan ala Allah wannan jumla Allah ya kawo ta saboda ya raba tsakanin masu gaskiya da makaryata wallahu alimun bil muttaqin, Allah yana sane da masu tsoron sa, masu takawa. Saboda ka su waɗannan masu takawa, masu ikhlasi, Allah ta'ala ya san su. Ya annabin Allah, koda suna da uzuri ne, ba za su iya su zo su faɗa maka uzurin su ba, saboda kunya da tsoro da kuma ganin girmanka da darajarka. Sai su take, sai su bar uzurin su gabaki daya. Wani ma bashi da abinci a gidansa, wani ma bashi da komai, wani ma mamarsa ba ta da lafiya, wani ma babansa bashi da lafiya, wani ma ƴaƴansa ga sunan da yana da uzurai barkatai da za su hana ki tafiya, amma zai rufe wannan, ba zai faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba, zai ɗauki takobinka, zai ɗauki wannan da dabbansa, ya hau ya zo ya fara bin hanya. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsayar da ke, shi ka dawo, ina za ka je kai? Sai annabi, Allah zan yi jihadi. Yace to kai kana da uzuri, ai mahaifiyarka ba ta da lafiya, ai babanka ba ki da lafiya, ka koma gida ka yi jihadi, taimakon da za ka yi a hidiman da za ka yi wa iyayenka a gida sun ise ka jihadi. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya maida waɗannan da suna da uzuri amma kuma ba za su iya su faɗa ba, saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin kodayin ladan da za a samu a cikin jihadin. Sai ce innama yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum innama yasta'zinuka, sai dai wanda za su nemi izini daga gare ka akan cewa ka yafe musu, ka ba su uzurin, ba za su tafi ba, su ne alladhina la yu'minuna billahi, alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ko haka ne, waɗanda ba su yin imani da Allah, ba su yi imani da Allah ba, ba su yi imani da ranar tashin kiyama ba, su waɗannan su ne za su nemi izini daga gare ka. Ka gansu suna cikin sahun mu'minai, suna cikin sahun musulmai, sunayensu sunayen musulmai, suna tare da musulmai, suna halartar mitin da tarurruka da musulmai suke yi, duk abubuwan suka sani, amma zukatansu ba su yi imani ba. Idan za a ji a yi jihadi, sai su zo su nemi izini, su nemi uzuri. Allah ta'ala yake da annabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minai musulmai na ƙwarai masu tsoron Allah, wanda sun yi imani da Allah da ranar tashin kiyama, su ba za su yi wannan ba, sai dai waɗannan da ba su da imani ne su ne suke yi. Malamai suka ce wannan aya ta yi nasin cewa munafiƙan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suna matsayin kafurai ne. An gane da kyau. Amma kawai annabi sallallahu alaihi wasallama bai yaƙe su ba, bai kore su daga Madina ba, saboda a wancan lokaci musulunci tukunna bai gama samu ƙarfi yadda ake so ba. To saboda haka ana lallasan su, ana tafiya da su ne a ba daɗi, a ba daɗi ma dai an rage dai abokin adawa. Amma idan aka kore su daga inda suke, aka yi gaba da su, kaga abokan adawa za su yi yawa. Da kuma baya daga cikin hikma mutum ya yawaita abokan adawansa. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hikmarsa ya lallace wannan, duk ya san, duk da ya san cewa waɗannan ƴan adawa ne, to waɗannan mugunta ke gare su, mahasada ne, azzalimai ne, amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kar a yaƙe su, yana ce kar a taɓa su, kar a ɓata musu rai. Yake cewa Allah ya qal, Allah ya qul an-nas inna muhammadan yaqtulu ashaba, kada mutane su san ce su ji cewa ni ina yaƙi da abokaina, ina yaƙi da wanda suka musulunta. Ku bar su kawai, ku yi musu hakuri, akwai lokacin da ƙaryansu za ta kare. An gane abin da nake nufi. Innama yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, Allah ta'ala ce wartabat qulubuhum, wartabat qulubuhum, wato sai zukatansu sun samu ƙoƙonto da shakku a game da annabi sallallahu alaihi wasallama, a game da addinin musulunci. Suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba sa ganin girmansa, ba sa ganin darajarsa, saboda akwai ƙoƙonto da shakku a tare da su. Shi yasa malamai suka ce mutanen da suka halarci annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa kashi guda uku. Akwai kashi ɗaya da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai ga girmansa ba, bai ga darajarsa ba, sai ya shelanta masa adawa. Waɗannan su ne kafurai, Quraishawa da Yahudu da sauransu. Sun gansa ne gashi mutum, amma ba su ga kamalan da Allah ya yi masa ba. Waɗannan ba su amfana da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da na mithqala dharrati, ganin da suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu amfani ba. An gane da kyau. Kashi na biyu sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama, sun faɗa da bakinsu su musulmai ne, amma a cikin zakatansu basu ba musulmi ba ba musulmai ba kawai tsoron takobi ma'ana tsoron kada a kashe su da kuma kodayin abin da za a samu na duniya suna ganin ganimomi da ake samu da kuma da irin kyauta da karamshi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa sahabbansa saboda wannan kodai suna ce wannan bawan Allah idan muka bar sa ko kuma muka nuna masa adawa ina za mu samu wannan karamci da muke samu saboda haka saboda kodai suka hakura amma a cikin zakatansu basu yadda da shi ba basu yi imani ba asali ma suna fatan abokan adawa na waje su zai samu galaba a kansa to malaman suka ce wannan maganin da suka wa annabi sallallahu alaihi wasallama koda na zolaya ne suka zole shi da baki a cikin zuciya basu imani da shi ba ya kare musu martaban jinin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba za a yake su ba tunda har kan harshen su ya fadi la ilaha illallah muhammadur rasulullah a kyale su a bar su da wannan kalma kashi na uku sune wanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na annabi a matsayin sa na manzo a matsayin sa na fiyayyen halitta na zabiddin halitta ba wai a matsayin sa na basharun mislukum ba suna ganin sa gani ne wata halitta ne daban Allah ta'ala yayi ta bai kamar sa ba suna zama tare da shi yana gaban su a matsaban girmamawa da darajantawa da kwarjini da soyayya dayan su yana cewa wallahi ban taba daga ido haka ba na kalli annabi sallallahu alaihi wasallam na koshi yace in an ce min ka siffanta shi ba na iya siffanta shi saboda kwarjinin sa da haibar sa da soyayyar da nake masa wallahi in na haka na ga sai da tsukin da kai ana gane abin da nake nufi sai na Amr ibn al-As da makamantan su daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aban yadda suke girmama shi suke darajanta shi wasu ma idan suna tare da shi ba sa so ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da su za su raka shi in har zai je gidansa ɗakinsa zai sa kafansa a ɗakin matarsa sai dai kofa ta raba su wasu ma har Allah ta'ala ne ya ladabtar da su idan sun samu daman son shiga gida ba za su so su fita daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda soyayya da kauna Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'amtum fantashiru wala mustanithina bihadith kada ku zanna kuna hira kuna fida tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kuna son sa kuna kaunan sa ba ku so ku rabu da shi a'a idan kuka ci abinci dare yayi ku koma gidan ku kowa ya je gidan sa inna zalikum kana yu'dhi an-nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haqq haka dinnan yana damun annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya huta iyalansa suna jiran sa suna da haƙƙi a tare da ke suna so su ma su dana ke su ji dadin sa kamar da kuke jin dadin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kunyan ya gaya muku ku tafi ku watse ku bar ni je shiga gida ba zai iya gaya muku ba wallahu la yastahi min al-haqq Allah kuwa baya barin ku wannan ku yi ku cuci annabinsa sallallahu alaihi wasallam saboda haka daga yau kar ma ku bi sa cikin gida ku ci abinci tare da shi sai wanda annabi ya zaba wane ka shiga dadin na zurru kowa zai shiga amma daga baya Allah ta'ala ya takaita sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba yana shiga kuma wanda ya shiga din ma da zarar yake abinci ya gama ya wanke hannunsa fita kar ya zanna ya kara wannan inna zalikum kana yuzi an-nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq an gane da kyau shi yasa Allah ta'ala yake cewa inna ma yasta'dinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum فهم في ريبهم يترددون سو waɗannan a cikin kokonton su da shakkun su da rashin imanin su da rashin yaddan su da annabi sallallahu alaihi wasallam sun dimauce ba san ma inda za su tafi kamar ma makaho ne wanda bai samu wanda yake guiding nasa ba yana tsoro duk inda ya daga kafa zai fadi ko zai halaka to waɗannan matsaban shakku a game da addini sun kasance makari ne ba san wace alƙibla ne za su bi ta an gane abin da nake nufi to da haka Allah ubangiji subhanahu wataala ya fallasa matsayin waɗannan munafikai da suke neman tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka nemi su tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yakin Tabuka so kuma sun ki su tafi sun kirkiro kararraki daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su uzuri Allah ta'ala ya fallasa uzurin su har aya ta gaba Allah ta yake cewa walau aradul khuruja la a'addu lahu udda walau aradul khuruja da sun so fita tare da kai din ne ya annabi sallallahu alaihi wasallama da sun yi masa shiri da ya kamata yi da suna da niyyar tafiya ne da za su yi tanadi ha za ka yi tafiya ba kai shiri ba zai yi ai ba zai yi ba yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama na kwarai sun yi tanadi sun shirya sun kawo abun gudumawa da taimako sannan kowa kuma ya dauki nauyin kansa zai tafi so ma waɗannan da sun yi niyyar tafiya ne sun yi niyyar fita tare da annabi tare da kai ne annabin Allah da a'addu lahu udda da sun yi masa tanadinsa sun yi masa shirinsa da ya kamata a yi walakin kariha Allahum bi'asahum fatabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin sai dai Allah ne kawai bai so musu tafiya ba Allah ne kawai ya kinsa musu tsoro a cikin zukatansu da kodai da rashin son tafiya sai Allah ne ya sa kasala a jikin su kariha Allahum bi'asahum Allah ta'ala ya ki fitan su tare da kai ya annabin Allah fatabbatahum sai ya zuba musu kasala a jikin su ya sa musu rashin niyya a tare da su wa qila qu'udu ma'al qa'idin sai aka kira su kuma koma ku zanna tare da mata da yara da tsofaffin da ba su yi tafiya ba koma ku zanna saboda fitan ku ba ta da amfani law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wa la awda'u khilalakum yabghunakum al fitnata wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bil zalimin zuwa ne karshen ayoyi ayoyin da suke bayani akan wannan matsala ya ƴan uwa suna da yawa har za su kai fadin Allah ta'ala wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun wa law annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayyidina Allah min fadli wa rasuluhu inna ila Allah raghibun duk wadannan ayoyin akan su ne take magana akan kuma tafiyan su da rashin tafiyan su da izinin da suka nema da ƙaryan da suka kirkiro wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wadannan akan wadannan bayanai suke to kaga wannan koda mun ce zamu bi su irin karatu na tarjama irin sama ba bara mu yi mukararsa su ba balle da bayani daki lokaci ya riga ya tafi mana saboda haka muna neman izini muna neman uzuri zamu tsaya anan insha Allah ta'ala sai wani lokaci Allah ya kai mu zamu sake dauka wadda inda muka tsaya ko mu tafi mu ga inda Allah ta'ala zai kai mu zamu yi tartibi da ƴan uwa da masu wanda muke shawara da su da kuma lajina da take tsara mana wannan al'amari insha Allah bayan Ramadan ko a sati so ɗaya zamu yi tafsiri saboda tafsirin mu karatun mu ta tafi mana sosai kaga wannan karatu yau tun muka fara ta da wannan shekara 14 muna yi mun fara daga bakara yanzu ga mu muna cikin tauba cikin shekara 14 cikin ikon Allah ta'ala shekara 3 bamu samu mun zanna ba shekara biyu so lokacin da fitintinun garin nan sun yi damari sosai abun yayi tsanani so muka ce to mu tsaya shekara biyu a jere ba mu yi ba wata shekara kuma Allah ya kaddara ba mu yi ta nan ba mu yi ta a waje saboda haka shekaru uku a cikin shekara 14 ba mu yi tafsiri ba kenan tafsirin mu ce shekara 11 misali da muke taba shi to in muka ce inda irin wannan tafiyar ne ba za ta yi mana yadda muke so ba saboda haka za mu rattaba bayan Ramadan insha Allah ta'ala ko a sati so ɗaya za mu na dinga yin sa Allah ubangiji ta'ala ya taimaka mana duka abinda Allah ta'ala ya kaddara mu yi sa mu karanta shi a wannan zama mai albarka ko kuma a waɗannan kwanaki masu albarka Allah ta'ala ya kaddara mu ɗan samu wasu zama na wasu kwanaki da za a yi karatu a cikin su to abinda muka faɗa duka Allah ta'ala ya ba mu alkhairin sa wanda ya zamanto mana daidai taimako ne da agaji na Allah Allah ta'ala ya ba mu falalan sa Allah ta'ala ya ba mu rahman sa wanda kuma akwai kuskure a ciki Allah ta'ala shi ya taimaka mana abubuwa da yawa muka faɗe su a cikin littafin Ubangiji subhanahu wataala mu ƴan adam ne ajizai ne da'ifai ne kuma musamman kamar ɗalibin ilimi ƙarami kamar ni a yi bayani akan littafin Allah dole ne bara a rasa wasu abubuwan da ba daidai ba Allah ta'ala ya taimaka mana waɗannan kurakurai na sharri shaiɗani ne da kuma sharrin rai Allah ta'ala muna neman agajinsa da suturkewansa da yafewansa Allah ya taimaka mana dan abubuwa da muka faɗa muka bayyana ya zamanto daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon Allah ya amfane mu da shi Allah ya amfane mu da shi mu amfana da shi duniya da lahira Allah ta'ala ya sa littafinsa ya cece mu a gobe kiyama ya zamanto shine sanadiyar shigar da mu a cikin aljanna to alhamdulillah ɗan uwa mun gode Allah muna ƙara gode masa saboda wannan ni'ima ta ilimi ni'ima ta alqur'ani ni'ima ta azumi ni'ima ta musulunci da Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ita Allah ya ƙara mana ni'ima akan ni'imarsa amin kuma a daidai wannan lokaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa baya gode wa Allah mutumin da baya gode wa mutane ma'ana duk wanda bai gode ma mutane ba to baya gode wa Allah alaman godiya ga Allah ka gode wanda yayi maka alkhairi yayi maka ihsani gaskiya wannan tafiya namu na karatu kamar yadda na ambata tun muka fara har zuwa lokacin mu na yanzu gaskiya ba dabara ta ba ba karfi na bane taimakon wasu bayin Allah da Allah ta'ala ya kaddara su taimaka a ciki wannan tafiya tayi tafiya za mu so mu ambaci wasu daga cikin su min babil amsila ba wai gabaki ɗayan su ba farko mutumin da za mu kaddama masa godiya a cikin wannan al'amari a cikin wannan tafiya wanda ba domin sa ba ba dan dalilin sa ba ba dan izinin sa ba da wannan zama bata zunna ba ba samu an dan yi karatu ko da aya daya balle kuma ayoyi jiyawa ba shine maulana shaykhul islam ash-shaykh sharif ibrahim salih al-husaini Allah ya kara masa yadda shine mutumin da ya bada izinin bude wannan karatu lokacin da za a bude wannan karatu akwai jama'ar mu committee mu na masallacin grema muhammad su suka zabi shawaran cewa a bude tafsiri a wannan masallaci nace a ba da ni ba bazan iya nayi ba abu ne wanda yafi karfe na suka ce za a yi nake bazan iya ba suka zo wajen baba shi ma yake akwai malamin sa akwai sheikhin sa a gaba sai malamin ya bada iznin committee da baba suka je wajen shi maulana shaykh sharif ibrahim salih sai aka gaya masa yace aka kirani yake yayi fata yake ya bada izini daga yau gobe aje a fara tafsiri yace Allah ya sanya albarka Allah kuma ya taimaka kuma muna yi tun muka fara kowace shekara muna jaddada wannan izini daga gare sa kuma yana jaddada mana iznin Allah ta'ala ya daukaka shi ya daukaka darajar sa duniya da lahira Allah ta'ala ya ba sa lafiya ya kuma kara masa lafiya Allah ta'ala ya amfanar da mu da ilimin sa Allah ta'ala ya sa ya kara masa nisan kwanaki al'ummar musulmi al'ummar duniya a fadin duniya ta amfana da shi Allah ta'ala ya bar mana shi nabi wanda za mu kara masa godiya mu miƙe masa godiya shine asalin samun mu na duniya bayan Allah ta'ala shine walidin mu mahaifin mu sai na goni durma fi sabilillahi shine tushen komai shine asalin komai ya karantar da mu ya tarbiyantar da mu lokacin da aka zo aka gaya masa ga izinin za a fara tafsiri sai na tsaban farin ciki godiya yake wa Allah yace shi yau a raye Allah zai kaddara masa har ya samu dan da mutane za su so su nemi daga gare sa a ba sa daman yayi tafsiri yace wannan ni'ima ce Allah ta'ala yayi masa kuma kullum har gobe addu'a yake yi Allah ta'ala ya kara mana Allah kuma ya bamu kuma haka Allah ta'ala yayi sa ba ni kadai ba duk wanda ya san sa yayi mu'amala da shi ya kusance shi sai na bashi da kalman da za ta fita a bakin sa sai dai ku yi karatu ku karanta kullum rayuwarsa kenan kira zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala kira zuwa ga karatun ilimi ga karatun alqur'ani mai girma haka Allah ta'ala yayi sa kuma haka Allah mu roki Allah ta'ala ya kara masa wannan ni'ima ya kara masa wannan daukaka ya kara masa wannan daraja akwai sauran malumin mu akwai malamin mu sai na gurgi da Muhammad Ahmad wanda shi ya karantar da mu qur'ani ya karantar da mu tafsiri ya karantar da mu fiqh ya karantar da mu larabci abubuwa da yawa da ba za mu iya mu ambata ba wanda sanadiyan asalin samun sa daga gare sa muka fara samu Allah ta'ala ya kara masa lafiya Allah kara ya Allah ubangi subhanahu wataala ya amfane mu da rayuwar sa akwai malamin mu daya sai na algoni Muhammad Kanungo wanda yana girma Muhammad kin da muka fara tafsiri tare yanzu ma har haka yana nan tare saboda girma da rakin wannan din bai samu zuwa ba amma kullum kwana biyu uku yana kira na waya mu gaisa ya tambayi tafsiri yake bana nayi hasara inda ina da karfi kullun in samu zuwa tare da ku lokacin da muna yin sarana daya baya fashe in ba dai wani uzuri mai wannan ba Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi akwai sauran yan uwan mu da dama na nan gida wasu suna can grema Muhammad yan uwa da dama da sun tsaya mana wanda fi sabilillahi abinda suke mana a tafiyan wannan tafsiri Allah ne kadai ya sani kuma Allah ne kadai zai biya su su suka dauki nauyin abubuwan nan gabaki daya wannan haske da kike gani a gabana da waɗannan abubuwa da waraman zaman da ake yin su da sakawa a TV da sauran abubuwa tafiya na da zuwa na motsi na da wannan nawa duk da aljihun su ne da taimakon su ba mu yi komai ba da kanmu ƴan uwa ne suka yi ƴan uwa ne sun taimaka kuma ba ni suka taimaka Allah da manzon sa suka taimaka Qur'anin Allah suka taimaka amma saboda wajibi ne a gode wa wanda ya taimaka saboda alkhairin da yayi muna roƙon Allah ta'ala a wannan zama mai albarka albarkacin wata mai albarka a wannan lokaci mai albarka albarkacin alqur'ani mai girma mai albarka albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam mai albarka Allah ta'ala ya albarkace su Allah ubangi subhanahu wata'ala ya albarkace su Allah ta'ala ya ƙara musu ni'ima akan ni'iman da ya ba su ya ƙara musu lafiya akan lafiyar da ya ba su ya ƙara musu arziki akan arzikin da ya ba su duk abin da suka sa a gaba na al'amarin rayuwar duniya Allah ta'ala ya sauke musu shi albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama albarkacin alqur'ani mai girma Allah ubangi subhanahu wata'ala ya ba wa ƙasar mu lafiya muna da ƴan uwa anan wanda su ma da ƙarfin su da energy su ba sa hutawa ba sa gajiya tun azhar suna zuwa su shiga nan su fita nan anan su suke kula da shi a can suke kula da tafsirin mu sauran karatuttukan mu da muna duk su ne suke tafiyar da waɗannan abubuwa Allah ubangi subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya ba su ilimi mai albarka Allah ta'ala ya shirye mu ya shirye su gabaki daya akan tafarki mai kyau sun taimakawa Allah sun taimakawa addinin Allah sun taimakawa qur'ani suka mara mana baya Allah ta'ala ya mara musu baya Allah ubangi subhanahu wataala ya ba mu lafiya wannan halin nan da al'ummar musulmi ta shiga cikin ta na tsotsayi da bala'i da fitintunul suka shi kowa mu a nan Najeriya a nan Borno ka dubi yau irin fitina da halin da al'umma ta shiga ciki akwai kidnapper masu sace sace mutane ga masifan boko haram ga masifan barayi da masifan tsadan abinci da sauran abubuwa na rayuwa abubuwa ne ga sunan barkata suka taru wa miskini fakiri bai san abin da zai yi ba yau hanyoyin da babu hanya guda daya mai kyau amintacciya wanda zaka ci zaka bi ta hankalinka a kwance duk kofofi an so an toshe mana Allah kadai muna kai kokan mu gare sa Allah ta'ala yi mana maganin wannan abu Allah ta'ala ya ba mu lafiya wanda sun so su tada mana hankali Allah ya tada musu hankali wanda sun so su hana mu bacci Allah ta'ala ya hana su bacci wanda sun so su ishe mu da bala'i da fitina Allah ta'ala ya ishe su da bala'i da fitina da su da waɗanda suke mara musu baya da waɗanda suke taimaka musu dukkanin su Allah ta'ala ya buga kawunan su a tsakanin su ya cire mu mu kuma cikin aminci da salama Allah ubangi subhanahu wata'ala ya ba mu lafiya Allah ya ƙara dogiya ya ƙara mana lafiya shugabannin mu tun daga shugaban kasa da wanda suke tarayyansa da wanda suke zagaya shi da wanda suke ba sa shawara da wanda suke fada aji a cikin al'amari na tafiyar da harkokin siyasa harkokin gwamnati tun daga gwamnatin tarayya har gwamnatin state Allah ubangi subhanahu wataala ya sa musu tausayi a cikin al'akin zakatun su Allah ta'ala ya nuna musu gaskiya ya ba su ikon binsa Allah ta'ala ya ba su ikon su katanta adalci su tausaya wa al'umman su Allah ta'ala ya karfafe su Allah ta'ala ya ba su wannan wanda yake da kyakkyawa kawar niyya ikhlasi dan yayi wannan tafiya tare da su Allah ta'ala ya kara masa karfi ya kara masa karfin gwiwa wanda da biyu ne da munafurci ne da shi ake hada baki ake cutar al'umma ake cutar talakawa Allah ta'ala ya kare shi Allah ta'ala ya kare shi albarkacin alqur'ani mai girma albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam gwamnan mu anan zahirin niyya da yake yinta kyakkyawan niyya da yake tafiya da ita Allah ta'ala muna roƙo Allah ubangi subhanahu wataala ya agaza ya taimaka masa niyoyin sa na alkhairi Allah ya taimaka masa Allah ubangi subhanahu wataala ya siyar ya shiga gaban sa ba dan shi ba dan talakawa da suke tare da shi dan al'ummar Borno da ta shiga wahala dan al'ummar Borno da take fama da masifa da take fama da tsadan kayan abinci da ruwan sha da magunguna da ta mata tsada da rashin lafiya da tashin hankali da sauran abubuwa gabaki daya duk waɗannan ababai Allah mun kai kukan mu gare sa Allah ubangi subhanahu wataala yayi mana maganin su Allah sa gwamna ya zamanto mutune ne wanda yake miƙaƙƙe tsaye Allah ta'ala ya karfafe shi ya taimaka masa Allah ta'ala ya basa masu basa shawarwari na gari wanda suke tare da shi jami'an tsaron mu ko ta wani bangare Allah ubangi subhanahu wataala ya zama shine jagora a gare su Allah ta'ala ya haskaka musu hanya su tafi a kansa wanda suke da kyakkyawan niyyar aikin alkhairi Allah ta'ala ya karfafe su wanda suke da munafurci Allah ta'ala ya kare su Allah ta'ala ya ba mu lafiya Allah ta'ala ya kara mana lafiya ba za mu manta addu'a na musamman ga shehun Borno Allah ta'ala ya kara masa lafiya Allah ta'ala ya kara masa ni'ima sauran malaman mu tun daga chief imam da sauran malamai na wannan gari da wanda suke ciki da wanda suke waje Allah ta'ala ya kara musu ni'ima Allah ya kara musu lafiya akan lafiyar su addu'a na musamman godiya na musamman za mu yi da hukumar DRTV saboda kokarin da ta yi mana kullun ana tare da mu kuma kullun ana watsa wannan karatu da muke yin ta Allah ta'ala ya sa musu abin da suke a mizanin amalin su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya taimaka musu a ƙarshe dai duk wanda ya zo ya taimaka duk wanda ya saurare mu wanda yake tare da mu da wanda yayi niyyar ya zo bai samu zuwa ba kowa da kowa a cikin mu mabukaci ne da Ubangiji subhanahu wataala Allah ya biya wa kowa da kowa bukatansa Allah ya sara wa kowa da kowa mu al'amuransa ba ma shakku wannan lokaci ne da Allah ta'ala zai saurare mu ya ji kukan mu ya ji addu'an da muke yi muna da azumi bayan la'asar muna da dab lokaci na karshe mun karanta qur'ani mun kammala mun ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi masa salati mun girmama shi za mu yi tawassuli da shi da tawassuli da duk abin da muka yi na alkhairi Allah ta'ala yayi mana magani duk abin da yake damun mu duk matsala da take damun kowa da kowa cikin mu Allah ta'ala yana sane da ita Allah ta'ala ya biya masa ita Allah ya ba mu arziki mai albarka Allah ta'ala ya ba mu arziki mai albarka Allah tabaraka ya ba mu ƴaƴa masu albarka samari matasa barasa abu yi a cikin wannan gari Allah ta'ala ya hore wa kowa da kowa albarka daga gare sa wanda za ta ishi kowa da kowa ya samu ya ci ya sha a cikin kwanciyar hankali ba tare da yayi zalunci ba ba tare da yayi ta'addi ba Allah ta'ala ya saukar mana da rahma Allah ta'ala ya saukar mana da albarka masallacin mu anan makarantar mu anan sauran masallatin mu na gida a can Allah ta'ala ya raya su ya sanya musu albarka Allah ta'ala ya kara mana ni'ima akan ni'ima Allah ta'ala ya sara mana al'amura Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen Ramadan a cikin alkhairi a cikin rahma Allah ya gafarce mu Allah ta'ala ya kara nuna mana bara da baran bara da wannan ko haka ce ake ce bara ne ko to badin bada da badan da shekaru dai la aksar wala haddala Allah ta'ala ya kara nuna mana muna cikin lafiya muna cikin ni'ima muna cikin walwala muna cikin arziki Allah ta'ala ya kara mana ni'ima Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana Allahumma lakal hamdu awwalan wa akhira zahiran wa batina sirran wa jahra Allahumma yassir umurana ma rahat li abdanina aghni faqrana farij 'anna hammana wa ghammana wa karbana hadhihi nawasina al-khadi'ah bayna yadayk رفعنا أكف الضراعة إليك اللهم لا تردنا خائبين ولا عن عطاياك محرومين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين اللهم إن لنا إخوانا ضعفاء مهجرون تركوا بيوتهم وأهليهم وهم الآن معذبون لا أكل لا طعام لا راحة لهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم فقراء فاغنهم اللهم إنهم عراة فاكسهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا ووالد والدينا ومشايخنا ومن علمنا ومن دعانا فيك يا رب العالمين اللهم يسر أمورنا مع الراحة لأبداننا اللهم أنزل الأمن والأمان والعافية والسلم والسلامة في بلادنا نيجيريا وفي مدينتنا ميدوكري اللهم احفظ مدينتنا واحفظ بلادنا واحفظ أمننا اللهم قونا يا رب العالمين من علينا بالرحمة والمغفرة والرضوان يا ذا الجلال والإكرام أنزل علينا فضلك ورحمتك وبرك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اجمع بين المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم انصر المسلمين على عدوهم وعدوك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وجاه نبيك الأكرم الأعظم عندك يا رب العالمين أن تبارك في إخواننا وأخواتنا اللهم من كان معنا وأعاننا وقدم خيرا ومعروفا في أمر هذه الدعوة إليك اللهم كل له معينا ونصيرا اللهم أيده بتأييدك ووفقه بتوفيقك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تعافينا من كل بلاء وأن تشفينا من كل داء وأن تحصننا من كيد الأعداء اللهم ربنا اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الظلاب وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق منك بخير يا رحمن ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مدينة اللهم مديدة اللهم وعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل بالصحة والصدر والنصر والتمكين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وربنا وارض عنا وكن منا برا رؤوفا رحيما يا رب العالمين القوري بسم الله أختم لنا أخوي بسم الله أختم لنا بجلب آمين يا الله رب الآمين يا رب آمين يا الله اللهم آمين آمين وانشيني آمين
آمين الفاتحة. الحمد لله الحمد لله. A ƙarshe zamu yi addu'a da mu muka bari na musamman saboda waɗanda suka rigida mu gidan gaskiya. Muna da masoya, ƴan uwa, muna da shuwagabanni da Allah Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya kaddara rasuwarsu a cikin wannan shekara. Akwai Shehu na Dikwa da Shehu Bama cikin wancan shekara ko da dai sauran magabatan mu manyan mu da Allah Ta'ala ya kaddara rasuwarsu a wannan lokaci. Allah Ta'ala ya rahamce su, Allah ya gafarce su. Muna da ƴan uwa, muna da masoya, akwai kakar mu, mamar baban mu, akwai wasu kakannin mu, kakar mu, mamar mamar mu, akwai dai kakanni, akwai iyaye, akwai ƴan uwa, akwai iyayen mu da suka rasu shekaru da suka wuce a baya, akwai masoya daban-daban, har rasuwa dai kowa tana taba shi ko ta wani gefe. Allah Ta'ala ya ji kansu ya rahamce su. Duk wanda yana da masoyi, yana da dan uwa, yana da karibi a tare da shi wanda Allah Ta'ala ya raba su a nan duniya, Allah Ta'ala ya hada su a cikin kiyama, a cikin aljanna a tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saukar da rahamarsa da gafararsa a cikin kabarin su. Mu kuma Allah Ta'ala ya cika mana da kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kana da magana da shi? Ki kalmar ke?